domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai ci gaba da shiga kundin tarihi ne yanda lamura a can baya suke da yanda suka tabarbare a halin yanzu musamman ma ta fuskar tsaro a yankin Arewa. A shirin da ya gabata tsohon darakta a tarihi Ahmad Ibrahim Law na mana magana ne kan yanda lamura suka fara tabarbarewa a Arewa. Wannan karo zai duba yanda waɗanda suka ci gajiyar ilimi kyauta suka juya jama'ar da suka zo daga baya. Shi kuma shugaban kungiyar masu fataucin masara da ke sashen arzikin Arewa, Modibbo Sadiq Ahmad na faɗa, ya yi magana ne kan muhimmancin jagororin yankin Arewa a tarihi da yadda kuma za su iya taimakawa wajen daidaita lamuran da suka tabarbara.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamfani.
Farko ga Ahmad Ibrahim Law.
Kace ka samu zuwa makarantar gaba da primary secondary school, to nan za ka samu da tufafin zaman aji da tufafin shiga gari duka yana wuyan gwamnati.
Duk kyauta ne.
Sabulun dauraya kowane mako duk kyauta ne. Abinci so uku a yini duka kyauta ne. Wurin kwana za a ba da gado da katifa da burgu da filo duka kyauta ne. Gwamnati ke yin wannan don ta jawo ra'ayin mutane su bar ya'yansu su zo makarantar boko. Yadda ake cewa yara manyan gobe, su ake aka tarbiyartar don su zama shugabannin gobe. To hakan nan aka tashi ka gama secondary school, in ka ci jarabawa za ka je jami'a, nan ma haka akwai scholarship. Gwamnati ne za ta ɗauki nauyin kome naka har ka gama jami'a ka fito. Abinda gwamnati ke bukata daga gare ka a lokacin shi ne ka zo ka mata aiki ko na 'yan shekaru. In ma ba kai wa gwamnati ba, akwai ko bankuna ko kamfanonin insurance ko dai wasu ma'aikatu masu zaman kansu da su ma suna tallafawa wajen gudanar da tsimi da tanadin ƙasa. Ko dai ta ina aka juya, ilmantar da kai da aka yi ba zai zama asara ba. To aka wayi gari, shugabanni da suka taho daga baya ya zamana mukaman da suka samu ba su ɗauki mukaman nan nauyi ne na haƙƙin jama'a aka ɗora musu ba. Sun ɗauki mukaman nan kaman kafofi ne aka sama musu yadda su ma za su gina kansu. So yadda na faɗa a baya, maimakon riƙe jama'a da amana da tabbatar da cewa nauyin da aka ɗora wa kowa ya sauke nauyin nan yadda ya cancanta bisa ga tsari, to sai zamana mutane yadda za su gina kansu kawai ya dame su. Kuma yadda na faɗa, ba wani abu da aka sanya da zai musu gargaɗi ko ya hana su ko ya ringa tunatar da su wannan abin ba. Aka wayi gari, inda ka samu kuɗi shikenan ka zama mutum. Ba wanda ya damu da yadda kai ka samu kuɗin nan ko yadda kai ka mallaki wasu kadarori. Tunda dai ka samu shikenan ka zama shugaba. Wanda bai da shi yanzu ba zai iya tsayawa zabe ba. Wanda yake da shi ko ta yaya ko ta wani halin abin ya zo, shi zai tsaya zabe, shi zai ci. To kaga wannan masifa ne, ba karama ba kuma. Masifa ce babba. To wannan ganin cewa kowa zai iya samun abin da ya ga dama, ba wanda zai ce mar ko ya tsayar da shi ya ce ya aka yi haka. Yasa wasu suka ce to an haka ne. Wasu suna amfani da biro a ofis su azurta kansu ko su gina kansu. Wasu suna ɗaukan makamai su hana mutane bacci, su bi gida-gida da daddare suna fashi. Wasu suna iya zuwa su tare hanya kuma su tsere da wannan abin, me zai sa su kuma ba za su yi ba. To bugu da ƙari, yan uwanmu Fulani makiyaya tun zura su aka yi suka kai ga abubuwan da suke yi a yau. Bafulatani na daji ko yana ruga, wasu sun taho ba san daga ko ina ba, sun zo sun kama matansu sun musu fyaɗe, sun kashe mazansu, sun kora shanu sun tafi. An yi daya yau, ba abin da hukuma ta yi, ba ta dau makami ba, abin mataki ba. An sake wani gobe, ba dau mataki ba. Jibi an yi wani, ba su ga wani mataki da hukuma ta dauka ba, kuma suna kai kara.
Dakata director mai ritaya a nan, yanzu ga Dujiman Gombe Modibo Sadiq na faɗa, da abin da tabaronsa ya hango masa kan yanda za a iya daidaita lamura.
Bayani game da abin da ya shafi hali da yanayi da arewacin ƙasar nan suke ciki na matsalar rashin tsaro. Matsala ne wacce ta dami mutane, ta kaɗa hankalin kuma kowa ya damu da ganin wani hanya za a bi don a samu mafita ko kuma a samu maslaha game da matsaloli na rashin tsaro da ake fuskanta, kama daga shugabanni na bangaren gwamnati da kuma shugabanni na bangaren sarautu na gargajiya da shugabanni na bangaren malamai na addinan da muke da su a nan ƙasa baki daya da shugabanni na kungiyoyi duka. Kowa hankalinsa ya kaɗu game da hanyar da ya kamata a bi don samarwa ƙasa zaman lafiya, especially arewacin ƙasar nan da ta shahara wajen samar da abinci, ya shahara wajen samar da abubuwan da al'umman ƙasar nan suke amfanuwa da shi dare da rana, safe da yamma, abin da ya kama da kamfanoni da kuma buƙatunmu na yau da gobe kamar noma da kuma kiwo. Wadda rashin zaman lafiya din nan ya janyo mana koma baya ta fuskoki da dama a zamantakewanmu na arewacin ƙasar nan. To alhamdulillah, idan an ce ana neman mafita ko kuma neman maslaha, to da farko dai babu kamar addu'a, wadda shugabanninmu na dukkanin addinan nan da muke da su yana da kyau su bada cikakken haɗin kai da goyon baya wajen samar da ko kuma gudanar da addu'o'i na musamman game da samarwa ƙasar nan zaman lafiya. Gaba na biyu shine dole ne su kansu gwamnati ba za a fita daga lamarin su ba, ma'ana ba za a bar su a baya ba. Suke da doka a hannu, suke da jami'an tsaro, suke da bindigogi, suke da horarrun sojoji da 'yan sanda da civil defense da dukkan sauran matakai. Wannan yana da kyau a ƙara fito da dabarbaru da hanyoyi masu inganci don samar da tsaro a ƙasa. Gaba na gaba, ana da buƙatar shigowar sarakunan gargajiya. Sarakunan gargajiya su ne custodian na zaman lafiya a ƙasar nan, mu especially idan ana maganar arewacin ƙasar nan. Kowa ya san tarihin masarautun gargajiya da asalin kafuwan sarautun gargajiya da gudumawan da sarautun gargajiya suke badawa, saboda suke da tsari wanda ya tucin har grassroots, ma'ana suke da masu anguwanni, suke da jaurabai, suke da dagatai, suke da hakimai, suke da kuma sarakuna na yanka. Duk wannan matakai na shugabancin nan mataki ne da yake da alaka da rayuwar mutane a kowane mataki, a kowane level. Mai anguwa ya san irin kalan mutanen da yake zama tare da su, dagaci ya san mutanen da suke kasansa, hakimi ya san mutanen da suke kasansa, haka kuma sarki shi ma ya san mutanen da suke kasansa ko suke gundumansa baki daya. To wannan ya kyautu a dawo da martaban sarakunan gargajiya ta fuskan da ya kamata a ce za su ke bada zaman lafiya ko kuma za su ke taimaka wajen samar da zaman lafiya a tsakanin mu da juna. Gaba na gaba, idan muka ƙara dubawa menene ya jawo rashin tsaro da kuma rashin zaman lafiya, me ya tunzurar da mutane, matsalar da dai arewacin ƙasar nan take ciki na rashin zaman lafiya, idan ka ɗauko na arewa maso gabas kamar North East, matsalar da ke faruwa a Yobe da Maiduguri matsala ne na Boko Haram. Boko Haram din nan an shigo da shi da fahimta ne da kuma aƙida da wani fahimta na addini akan haramta civilize ko kuma in ce haramta karatu na boko, da shi abin ya shigo har ya fadada ya zama abin da ya zama.
Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin arewa a yau. Makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Yalika da na shirya kuma na gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ba ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika. Yake yaya are wa gaba daya.